Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 3 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin kokarin sojinta da karfin makamai domin kame garin Bakhmut na yankin Donetsk Oblast na Ukraine. Kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a China dangane da tsauraran matakan annobar COVID-19, akwai alamun cewa gwamnati ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane. 'Yan tawayen kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na M23 sun musanta zarge-zargen rundunar soji na cewa suna gudanar da kisan kiyashi kan fararen hula.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum a Najeriya sun fara tsokaci kan matsayar kungiyar tuntuɓa ta shugabannin Arewa karkashin jagorancin tsohon kakakin Majalisar Wakilai Yakubu Dogara na Marawa Atiku Abubakar Baya a zaben da ke tafe. Yayin da ake bikin ranar nakasassu ta duniya, shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Nijar Sido Nuhu Umaru ya yi kira ga hukumar kasar da su farfaɗo da asusun tallafawa nakasassu. Bayan nan kuma za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya na yunkurin taimakawa Najeriya wajen tabbatar da kula da lafiyar muhalli. Kamar kowane yammacin rana Asabar yau ma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin kokarin sojinta da karfin makamai a kan yankin fagen daga mai tazarar kilomita 15 a kusa da garin Bakhmut na yankin Donetsk Oblast na Ukraine. Rasha ta mai da karfi kan Bakhmut a matsayin babban bagiren kaddamar da hare-harenta tun a watan Agustan wannan shekara ta 2022, a cewar ma'aikatar tsaron a cikin rahotannin da take fitarwa a kullum a shafin Twitter. Rahoton ya ce karbe iko da garin zai samar da fa'ida kalilan, duk da cewa zai baiwa Rasha damar yin barazana ga manyan yankunan Kramatorsk da Slovyansk. To, sai dai duk da haka, ma'aikatar tsaron ta ce fafutukar na da tsadar gaske, yayin da kuma karbe iko da Bakhmut ya zama wata alama ta manufar siyasa ga Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Juma'a cewa shi da ma'aikatansa suna aiki tsawon mako a mataki daban-daban a manyan biranen kasashen Turai domin samun gagarumin goyon baya da kaddamar da kotun musamman kan hare-haren Rasha. Ya ce, ina da tabbacin cewa za a sami kotu kuma za a sami adalci kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a China dangane da tsauraran matakan annobar COVID-19, akwai alamun cewa gwamnatin kasar ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane. To, sai dai babu tabbacin ko matakin zai faɗaɗa ya kai ga sassautawa waɗanda ke cikin dokar kulle na tsawon lokaci. Wasu dai sun yi kira ga ƙara wasu zanga-zanga a ƙarshen makon nan. To, amma za a gani ko mutane za su bazama a kan tituna kamar yadda suka yi a ƙarshen makon da ya gabata, sa'ad da zanga-zangar ta ɓarke a birane sama da 20 domin nuna bijirewar jama'a da ba a saba gani ba a China. Da wahala a iya hasashen abin da zai auku a wannan ƙarshen mako, kamar yadda Sophie Richardson, daraktar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, ta shaidawa sashen Mandarin na muryar Amurka. Ta ce mutane ƙalilan ne suke sa ran mazauna ƙasar China za su fito kan tituna a cikin birane a faɗin ƙasar ƙarara, suna kira da kawo ƙarshen dokokin kulle. 'Yan tawayen ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na M23 sun musanta zarge-zargen rundunar soji na cewa sun gudanar da kisan kiyashi kan fararen hula a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin ta wargaje. Brigadier General Sylvain Ekenge ya zargi 'yan tawayen na M23 da masu mara musu baya a Rwanda da auna hare-hare kan fararen hula 'yan ƙasar Congo. Ekenge ya ce dakarun tsaron Rwanda da ƙawayensu 'yan tawayen M23 suna karkashe fararen hula da basu ji babu su gani ba a yankin Rutshuru. Ya ce na baya-bayan nan shine farar hula 50 'yan ƙasar Congo da 'yan tawayen suka kashe bisa goyon bayan sojojin Rwanda. Ekenge ya ce an tilastawa rundunar sojin Congo mai da martani kan dukkan hare-haren tare kuma da yin duk wani abin da ya kamata domin kare jama'ar kasar Congo. To sai dai Rwanda ta musanta cewa tana goyon bayan ƴan tawayen na M23. Ita kanta rundunar ƴan tawayen ta yi watsi da zarge-zargen da rundunar sojin Congo ta yi na karya yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar tuntuɓa ta shugabannin Arewa a ƙarƙashin jagorancin tsohon kakakin Majalisar Wakilai Yakubu Dogara ta ce ta amince da ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar domin jam'iyyar ta nuna adalci wajen tsayar da ɗan takara. Amma masu fashin baƙi kan al'amuran yau da kullum na ganin bai kamata haɗa addini da siyasa ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton.
Kungiyar ta ce kwamitin ta na fasaha ya ɗauki lokaci yana bita akan manyan ƴan takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekara 2023, kama daga Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da Peter Obi na jam'iyyar Labour da Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP da kuma Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Amma kungiyar na ganin jam'iyyar PDP ita ce ta dace da manufofin haɗin kan ƙasa a matsayin bawa kowa dama, kamar yadda jam'iyyar ta tsayar da Atiku Musulmi kuma mataimakin sa Krista. Tsohon mataimakin gwamna a jihar Sokoto Muktar Shagari jigo ne a cikin kungiyar.
A nan Najeriya kowane lokaci siyasa ta shigo, idan kungiyoyin siyasa za su tsaya da ƴan takara suna da akari da hakke na kowa a Najeriya, kuma suna da akari da irin tsarin zaman mu yadda yake musulmi da kristoci. A lokacin da duk aka tsayar da ɗan takara wanda yake musulmi ne, to wajibi ne a tsayar da mataimakinsa wanda yake krista ne. Wannan ba yanzu aka fara ba. Ko lokacin jamhuriya ta ɗaya muna da prime minister musulmi kuma ɗan arewa, sa'ilin nan muna da shugaban ƙasa wanda yake krista ne kuma mutumin kudu.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum na kungiyar 100% Focus Movement, Labib Abdullahi Mahmud yana mai ra'ayin a riƙa sara ana duban bakin gatari.
Shi maganan Northern Elders Consultative Forum da shi Dogara yake jagoranta, to wannan ina gade ra'ayinsa ne. Kamata a wannan gaba da ake buƙatan a haɗa kan al'umma ya zo da irin wannan magana ba. Idan magana addini ne, ai tun a baya ya kamata ya yi shi. Mu dai muna kan alƙiblanmu, kuma insha Allahu za mu dunguma da ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu zaɓi wanda ya cancanta, ba wanda muke ɓangare ɗaya da shi ba.
Amma ga Madam Juwan Muhammad, ɗaya cikin jigajigan mata na kungiyar Arewa Elders Consultative Forum, ta ce babu yadda za a yi a raba addini da siyasa a Najeriya, domin yin haka ne kaɗai zai zama an yi adalci a ƙasar.
To ina za a iya raba jini da ruwan cikin jikin mutum? Yanzu kamar Borno ya daɗe tun fil azal mun yi accepting muslim suna tafiya, amma in aka zo taraba za ki ga akwai bambanci, plato za ki bambanci. So yanda abun ya taso haka yake tafiya, tunda ba a ce babu, amma wancan jiha ce ai, wannan kuma kasa ce.
Me yasa ba za a kwatanta yanzu ba?
Idan an faɗi kwatanta abin da rawar da kasar cewa ba, aka ce da mugun rawar gwamnatin tashi ko?
Akwai alamun rarrabuwar kawuna a kungiyar tuntuɓa ta shugabannin Arewa, domin tsohon sakataren gwamnati na ƙasa Babacir David Lawal, wanda jigo ne a kungiyar, ya fito kafafen yaɗa labarai ciki har da muryar Amurka da bayanin cewa shi ya gwammace zaben jam'iyyar Labour wacce ta tsayar da Peter Obi, tsohon gwamnan jihar Anambra, da Dr. Yusuf Datti Baba Ahmed wanda ya fito daga Arewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da ci gaban labarin duniya.
Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa sama da mutane 8,500 suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sakamakon annobar COVID-19, lamarin da san ba za a iya lamun cewa ba shekaru uku a cikin annobar, sa'ad da ake da kayan aiki da dama na magance yaduwar cutar da kare rayukan jama'a. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ranar Asabar da ta gabata ta kasance daidai ranar da hukumar ta WHO ta bada sanarwar annobar COVID-19 samfurin Omicron, wadda kuma ya ce ta tabbata ita ce tafi yawan yaduwa fiye da Delta da ta gabace ta, ta kuma ci gaba da haifar da rasa rayukan jama'a saboda yawan yaduwar ta. Shugaban na WHO ya ce cutar samfurin Omicron ta haɓaka, kuma yanzu haka akwai sama da kashe-kashe 500 na Omicron ɗin da ke zagayawa, kuma dukansu suna saurin yawan yaduwa, a yayin da kuma suke da wata kariya da ke ba su damar turjiya ga alluran rigakafin da aka samu cikin sauki. Wata mace ta rasa ranta yayin da wasu fasinjoji hudu suka sami raunuka sa'ad da wata igiyar ruwa mai karfi ta dake jirgin ruwan Viking Polaris a yayin da ya dumfare tsayawa a Ushuaia ta kasar Argentina a wannan makon. Kamfanin jiragen ruwan Viking bai fitar da cikakken bayani kan lamarin ba. Fasinjojin da lamarin ya shafa dai ba su sami manyan raunuka da za su iya barazana ga rayukansu ba, kuma likitan jirgin ruwan da sauran ma'aikatan lafiya da ke ciki na kula da su kamar yadda kamfanin jirgin ya ba da sanarwa. Kamfanin ya ce suna ci gaba da bincike kan lamarin.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da a yau Asabar 3 ga watan Disamba ake bukukuwan tunawa da ranar nakasassu ta Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 29, ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su ɗauki matakan farfaɗo da asusun tallafawa nakasassu bayan da aka jingine ayyukansu a shekarar 2018. A hirarsu da wakilin muryar Amurka Sula Mumin Barma, shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassun ƙasa ta Nijar Sido Nuhu Umaru ya ce dakatar da wannan tallafi abu ne da ka iya mai da hannun agogo baya a kan maganar yaƙi da bara a ƙasar.
Malam Sulai, farko ina son ka bani damar in gode maka, in gode ma radio wanda kuke aiki domin shi, saboda mahimmancin da kuke ba wa mutane masu nakasa, kuna biye da haƙoƙinsu har kullum. Mahimmancin wannan ranar, ana salata wannan rana domin a tuna ma magabata akwai mutane masu nakasa su ma duk da yake suna da wata nakasa, haƙoƙinsu ɗaya ne da kowa, kuma ya kamata a ba su haƙoƙinsu, a ba su kuma damar su kawo nasu ƙoƙari a cikin cigaba na duniya gaba ɗaya.
Yanzu a yau cikin wani hali za a iya cewa masu nasu ƙasa suke a nan jamhuriyar Nijar?
To hali dai ya kasance kaman kashi biyu. Farko dai za mu iya gode ma mutane wanda suke shugabantar wannan ƙasa ta Nijar, domin sun nuna halin suna son su kawo gyara da mutane masu nakasa. Inda ka saurari Conseil de Ministre wanda aka yi a satin ga wanda muke ciki, kun ji cewar an dauki doka ma domin a sa hannu cikin ƙasar Nijar ta yarda da protocol a la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. Kenan an yi dokoki da yawa a ƙasar Nijar domin mutumta mutane masu nakasa da ba su damar su kawo nasu kokari a cikin ƙasa. Amma ta wani bangare malam Sulai, a hakikanin gaskiya kaman dukiyar da ake sawa domin mutane masu nakasa a aiwatar da haƙoƙinsu, wannan dukiyar ne shugabanni na Nijar ba su sawa isasshe wanda zai kawo mutane masu nakasa su huta a cikin ƙangi na wahala. Kina jin kullum suna cewa suna huta da bara. To mu kullum har kullum mu ma tambayar da muke musu, to mun ji kuna kokarin ku hana bara, mun ji kuma kuna yaƙi da bara, to menene kuka bada domin mutane masu nakasa ku kiyaye su da bara? A cikin din da akwai cigaba mai ta bangaren dokoki, amma ta bangaren dukiya kuwa wanda zai tabbatar da mutane masu nakasa sun fita cikin kunci, wannan gaskiya akwai kokari ainihin wanda ya kamata shugabanni na Nijar su yi domin su ingantar da rayuwar mutane masu nakasa. Tun shekara 1999 ne gwamnatin Nijar ta yarda ta sa gidauniya a cikin zaman mutane masu nakasa domin ba su ƙarfin gwiwa, koyon aiki, da kuma tabbatar da sun rage musu wahala. Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées, wanda 2018 gwamnatin Nijar ta dauki alkawali ta numka wannan gidauniyar, amma a maimakon haka sai suka yance wannan gidauniyar gaba daya. To a wannan rana ina sa murya, ina kira da babban murya shugaban kasa, uban kasa, Excellence Bazoum Mohamed, yayi kokari da shi da Umud Ahmadu sun maida wannan gidauniyar domin a kawo tallafi ga mutane masu nakasa ta Niger domin a samu a koya musu aikin hannu. Wannan shine zai kawo mai kokowa da bara yanda ya kamata.
Shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Niger, Sidi Nuhu Umar kenan, a hira shi da wakilin Musulmi Mumin Barma. Hukumar lafiya ta duniya na yunkurin taimakawa Najeriya wajen tabbatar da kula da lafiyar muhalli, wanda ake sa ran hakan ya taimaka wajen kare lafiyar al'umma. Hukumar lafiyar ta sauya tunaninta zuwa kula da muhalli ne saboda ganin ta jima tana kokarin inganta lafiyar jama'a, amma kuma hakan bai hana barkewar cututtuka ba, waɗanda wasu lokuta kan yi sanadin salwantar rayukan jama'a da dama. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Hukumomin da ke bayar da tallafi na ƙasashen duniya sun jima suna kashe makudan kuɗi wajen inganta rayukan 'yan Najeriya, sai dai har yanzu a wajen kula da kiwon lafiya kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake muradi, domin har yanzu ana samun barkewar cututtuka kamar kwalara da makamantanta a wasu jihohi, abinda ya tilasta wasu daga cikin hukumomin da ke bayar da tallafi su sauya tunani.
Sunana Aminu Liman Sarki, Tsabta Ellela, Director, Ministry of Environment. Ita hukumar lafiya ta duniya tana ga duk abin da suke yi, idan ba a kula da lafiyar muhalli ba to za a yi samu matsala. Ta yi shi aka ga cewa ya za a yi a zo su ba da su ma su zaka ma'aikata kula da muhalli, su ba da wani tallafi, su ba da su kawo wasu abubuwa wanda zai hana a samu yaɗuwar cututtuka irin amai da gudawa da sauransu. Sai suka zo aka ɗauki kowane yanki guda shida muke Najeriya, aka ɗauki jiha ɗaya a nan arewa maso yamma, aka ɗauki Sokoto, kuma a cikin Sokoto aka ɗauki Lokar Gamma ɗaya, a zo a gani ya yanayin muhallin su yake, yanayin masan su suke. Ina cikin ni takarar kwamiti wanda muka zagaya a makarantun ne da asibitoci da kasuwanni da motofa da gidan yari da ina, to domin suna son su ga ina ne adda gab inda za su zo.
A binciken da hukumar lafiya ta duniya ta jagorance gudanarwa a wasu jihohin Najeriya, an gano matsalolin da ke gurɓata muhalli har a kai ga samun ɓarkewar cututtuka da suka haɗa da yin bahaya a fili, rashin tsarin makewayi mai tsafta da yadda ake amfani da kashi a matsayin taki a gonaki, da rashin isassun ruwa na kula da tsaftar jiki da muhalli.
Dr. Yahaya Said Madaki, lead consultant for Sokoto State Sanitation Safety Planning. Ya she sa WHO ya sa aka yi wannan program ne saboda a ilmantar da state government da mutane cewa dole akwai ruwa, kuma state government yanzu yana ba da alkawari cewa insha Allah, tunda an riga an san cewa in ba ruwa za a samu matsala, kuma instead za a ce a zo a kawo kudi ana treating mutane ba gara ai preventing abun ba magance shi kafi a kuwan shi.
Har yau wasu 'yan ƙasa na ganin cewa ko bayan ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin, akwai buƙatar gwamnatoci su kula da tsarin gine-gine a cikin garuruwa ta yadda za a kauce wa cunkoson jama'a wuri ɗaya. Uban ƙasar Gagi Sani Umar Jaɓi na cikin masu irin wannan ra'ayin.
Yawan ƙaruwar jama'a na ƙaruwa shi na hin ƙarhin ɗan hilin da anka bari maraya mashaƙar iska ko wani hili. Yanzu in ka zo gidan da na mutum ɗaya wanda ya rayu da shi shekara 30 ta wuce, yanzu ɗa ne wajen shidda anka raba sun kai aure cikin gidan, za ka iske wani da bakin baranda a toilet ko kwanta kai ƙahonka na taɓa da ɗaki zuwa toilet.
A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, hukumomin jihar sun haɗu da jami'an hukumar lafiya ta duniya domin tantance rahoton binciken da aka gudanar da zumariyan aiki da shi ko za a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan haujin.
Suna Mu'azzu Abubakar, madawakin Sokoto, Permanent Secretary, Minister of Environment Sokoto.
Gwamnati ta yi aka kokari abin da take bisa abin ta fara, za a gwada mata ga abin da a matsaloli ba kuma abin da kamata yi. Za mu zauna da mu da sauran ma'aikatan ne mu yi abin da kamata domin mu magance ko mu rufe waɗannan gibin da ke akwai.
Yanzu haka hukumar lafiya ta duniya na gudanar da wannan aikin a jihohi shida na Najeriya. Idan aka samu biyan bukata, akwai yiwuwar ya game dukkan jihohin kasar domin kare lafiyar al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya koma kirin ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wasu koke-koke ne a yankin yammacin Afirka. La'akari da koke-koke da matsaloli da suke faruwa wajen al'umma yayin da suke shiga kasashe makota na yankin ECOWAS. Wata tawaga ta sidiyawo tare da ban hannun wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani rangadi a jamhuriyar Niger don wayar da kan al'umma game da muhimmancin takardu da bin dokokin shige da fice na kasar. Wakiliyar mu Tamar Abari ta duba wannan lamarin.
Wata tawaga ta kungiyar ECOWAS ta gudanar da wani rangadi na waye kai a cikin kasa game da shige da fice tsakanin kasashe makota. Sanin kowa ne dai akwai yarjejeniya tsakanin kasashen sidiyawo na bin dokoki da ka'idodin shiga wata kasar da ba taka ba. Akasari kuma mutane ba su da masaniya ko kuma sun jahilci wasu ka'idodin. Hakan ta sa wannan tawaga zagayawa cikin kasa don waye kan al'umma. Usaini Musa Garba, mai kula da watsa labaru a ofishin ministan harkokin waje na jamhuriyar Niger, ya yi ƙarin haske kamar haka.
Sunana Usaini Musa Garba. Ni ne charge de communication na kula da watsa labaru a cikin wagan ma'aikata office da ake cewa Celine National da ta cikin minister na mai kula da harkokin waje. Mu abinda muka zo yi caravan ce ta waye kai na al'umma don cikin wanga kungiya wanga gari na da magaram. Don ku mun zo ne mu waye musu kai da menene incin su, menene kamata su yi cikin wagga zama taro da ake ta kasashe 15 da ake ce ma ECOWAS. Don ka saboda shine muka lissafi muka ga kasa wayan gagari ruwa sune ke kusan wayan su kasashe inda mutane suna tahiya suna dawowa. Don suna samun matsaloli da yawa bisa hanyoyi. Muka nazari muka ce me yasa suke samun wannan matsalolin. Muka gane da in fact ba su san incin su bane. Don ka saboda shine muka ce mu ba mu yin wannan aikin. Wayan ga kungiyoyi na ONG masu zaman kansu su ne ke suka san mutane da yawa in suka yi magana kowa na jin shi ko ina cikin kasa. Don ka muka kama musu muka ce su tai su waye ma mutane kai su gada musu menene incin su kuma mu ji mu saurare su su ma matsalolin da gare su mu ma mu rubuta daga baya da abubuwan da suka gaya matsalolin da suke samu mu ma rubuta zamu yi sai mu ba manyan mu su ma har ya kai ga shugaban kasa har ya kai ga duka ɗan shugaban kasa na kasar Sidiyawo su ma su ne ke za su yi doka matakai wanda ya kamata mutane kowa a sa shi cikin inci cikin wanga zama taro da ake ce ma ECOWAS na kasashe 15.
Kasashe 15 ne na ECOWAS suka bada kai bori ya hau yadda ƴan kasar su za su rika zuwa da dawowa sai dai ana fuskantar matsaloli ba kadan ba, cewar mai gajibo Ibrahim shugaban kungiyar Peaceful Road.
Mai gajibo Ibrahim ni na shugaban ONG Peaceful Road. A wangaren gadin abun da yasa muka zo mu yi shi muka ce kun san muna cikin ECOWAS. ECOWAS kasashe 15. Wayannan kasashen 15 sun ba da umarnin kaman kowane dan kasa yana iya tashi ya je ya dawo ba da wani illa ba, ba da wani tashin hankali ba. To don ku wannan incin wannan shine ka tema libre circulation de personnes et de biens. Jirga ka je ka dawo hankali kwance. To sai aka waye gari wannan jirga-jirgan akwai matsalolin shiki. Mutum ka tashi ka ce kaman ka je nan ga Burkina ko Nigeria sai abu ya jamshi dali. Alarka akwai doka. Dokan da ita sai da yawun ta dauka yau shekaru da yawa saboda tun 1979 aka dauka wayannan dokan. Doka shi ne muka ce to yanzu abun da za a yi a tara mutane da jami'an tsaro da kungiyar horin hula da ƴan jarida da ƴan sufuri. Don su zo mu hira, su zo mu bayyana ma juna wayannan dokokin da akwai. Saboda doka in an dauko ta wanda addace shi na ayi aiki da ita, kowa ya yi aiki da doka sannan shi na doka kuma ya gyara kowa aiki shi.
To anan ne za mu dakatar da wannan shiri a yau sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar mu Tamar Abari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka, Baba Yako Makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Fatawa Gaida Baba Yakubu. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin da masu sauraro kan curo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga kawun mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ji Hajiya Aisha Bahar Allah ya miki albarka ya kare ki daga karewarsa. Hakika sakin wannan dalibi da kika sa aka yi daidai ne. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare na gaba. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce mun ji shugaba Buhari ya ce gwamnoni sun daɗe suna sace kuɗaɗen ƙananan hukumomi a Najeriya. To idan har haka ne me zai hana doka ta yi aiki a kansu koko sun fi ƙarfin doka ne? Allah ya kyauta. Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce VOA Hausa gargaɗin da tarayyar Turai ta yi wa Twitter ya yi daidai. Domin wallahi wasu su na wuce gona da iri wajen bayyana albarkacin bakinsu a shafinsu na Twitter. Don haka duk wanda ya yi ba daidai ba shi ma a yi masa ba daidai ba don ya zama darasi ga na baya. Domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Karin haske da hukumomin tsaron Najeriya suka yi akan shirye-shiryen zaben 2023 ya yi daidai ganin cewa hakan zai ba wa jama'a ƙarfin gwiwa fitowa su jefa ƙuri'a. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Ce ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha tana zuba jari mai yawan gaske a ɗaukacin ƙoƙarin sojin tare ƙarfin makamai a kan yankin fagen daga mai tazarar kilomita 15 a kusa da garin Bakhmut na yankin Donetsk Oblast na Ukraine. Rasha ta maida ƙarfi kan Bakhmut a matsayin babban bagiren ƙaddamar da hare-harenta tun a watan Agustan wannan shekara a cewar ma'aikatar tsaron a cikin rahotannin da take fitarwa a kullum a shafin Twitter. Kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a China dangane da tsauraran matakan annobar COVID-19, akwai alamun cewa gwamnatin kasar ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane. To sai dai babu tabbacin ko matakin zai faɗaɗa ya kai ga sassautawa waɗanda ke cikin dokar kulle na tsawon lokaci. Wasu dai sun yi kira ga ƙara wasu zanga-zanga a ƙarshen makon nan. To amma za a gani ko mutane za su bazama akan tituna kamar yadda suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. ‘Yan tawayen ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na M23 sun musanta zarge-zargen rundunar soji na cewa sun gudanar da kisan kiyashi kan fararen hula a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin ta wargaje. Brigadier General Sylvain Ekenge ya zargi ‘yan tawayen na M23 da masu mara musu baya a Rwanda da auna hare-hare kan fararen hula ‘yan ƙasar Congo. Babban daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa sama da mutane 8,500 suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sakamakon annobar COVID-19, lamarin da san ba za a iya lamincewa ba shekaru uku a cikin annobar, sa'ad da ake da kayan aiki da dama na magance yaɗuwar cutar da kare rayukan jama'a. Wata mace ta rasa ranta yayin da wasu fasinjoji huɗu suka sami raunuka, sa'ad da wata igiyar ruwa mai ƙarfi ta daki jirgin ruwan Viking Polaris a yayin da yadin fari tsayawa a Ushuaia ta kasar Argentina a wannan makon. Kamfanin jiragen ruwan Viking bai fitar da cikakken bayani kan lamarin ba. Fasinjojin da lamarin ya shafa dai ba su sami manyan raunuka da za su iya barazana ga rayukansu ba, kuma likitan jirgin ruwan da sauran ma'aikatan lafiya da ke ciki na kula da su kamar yadda kamfanin jirgin ya ba da sanarwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Kafin mu sallama da ku, muna amfani da wannan dama wajen mika saƙon ta'aziyya ga mai martaba Sarkin Fataskum, wato mai Fataskum Alhaji Dr. Umaru Bubaram Ibini Uriwa Bawuya, bisa rasuwar ɗan majalisarsa Alhaji ɗan baba mai fata Dalan Fataskum. Da fatan Allah ya ji kansa ya kyauta makwanci, ya ba wa 'yan uwa da iyalai haƙurin jura wannan babban rashi, amin. Yanzu a madadin Marta Lafaru Kusanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Baba Yakub Makiri wanda ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, sai Allah ya haɗa mu a shirinmu na dare.